من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بايحك يمقوا، السلام عليكم ورحمة الله. بركم مدسة دعاء أن يمتين صلاة وان دي دات دا عشرين دبيو قوات رمضان أو أن يشكرا تدبو da 423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 26 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 253 cikin suratul Baqara. Yau kuma zamu tafi farkon aya ta 254. Akwai tambayoyi kamar haka. Tambaya ta farko, wani na tambaya ne akan riya, yaya mutum zai iya kaucewa riya? Abinda ake nufi riya shine mutum ya aikata wani aiki na neman lahira, na neman lada, da manufar samun wani matsayi a duniya, yabo ko wani abu daban. Dukan mutumin da ya aikata aiki na ibada don mutane su yabe shi, to wannan shine ake cewa ya yi riya. Kuma riya tana rushe aikin mutum, tunda kishiyar riya shine ikhlasi, cikakken ikhlasi. Domin ita riya bangare ne daga cikin bangalorin shirka. Kuma Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah ya saukar masa da wahayi domin ya tsantsanta ibada gare shi. Tanzilul kitabi min Allahil azizul hakim, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ddin ala lillahi ddinul khalis. Wato ana yin ibada ne don Allah kadai. Don haka yadda mutum zai ya kauce wa riya, tuna cewa wanda kake neman yabansa din, yaban shi ba zai kare ka da wani abu ba idan yayi maka, ba kuma zai iya cutar da kai ko ya rage maka wani abu ba in bai yi ba. To idan mutum ya tuna wannan, ya kuma tuna girman lada na Ubangiji ga mutumin da ya aiki domin sa, to wannan zai taimaka masa. Sannan kuma karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da gwagwarmayarsa, da karanta tarihin sahabbansa, jakadunsa, halifofinsa, wannan ma yana ƙara sa mutum ya rinka jin ikhlasi na shiga cikin zuciyarsa, ta yadda dukkan ayyukansa da maganganunsa zai yi ƙoƙari ya ga cewa Allah kaɗai yake neman yarda. Yace wani lokaci mutum zai ji kamar ya yi rihi amma kuma ba ya da tabbas na ya yi ɗin. To wannan na nufin dole sai mutum ya sake alwala? In kuma sallah yake, dole mutum zai fita daga sallah don ya je ya sako alwala? Manzon Allah ya bayyana cikin hadisi, shaitan yakan zo wani lokaci ya busawa mutum duburarsa, sai ya ji kamar iska ya fito daga cikin duburarsa. To a irin wannan yanayi, manzon Allah ya ce ba za ka gaskata shaitan ba, ko ba za ka gaskata wannan abin da ka ji mai kamar da iska ba, har sai in ɗaya daga cikin biyu ta faru. Ko dai ya kasance ka ji wari, to ka tabbatar kenan rihi kai. Ko kuma ya kasance ka ji ƙara, ba wai iskan ne kaɗai ya fito ba, ya fito tare da ƙara. Amma matukar iska ne kadai wanda baka da tabbas ta fuskar jin wari ko ta fuskar jin kara, to baka daukar cewa alwalanka ta lalace. Don haka zaka ci gaba da rike alwalanka kai sallar da ita a kanka. Wannan ita ce ka'ida da tafi karfi, domin akwai ka'ida ta malamai ta fi cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk ko la yazalu bi shakk. Wato yaqini bayan da za a yi ka kawar da shi ta hanyar shakka, sai in ka samu yaqini dan uwansa. Wato bisa ga wannan, idan mutum yayi alwala yana da tabbas din yayi alwala, sai kuma shakka ta zo ta same shi cewa shin alwalarsa ta karye ko bata karye ba. Abin da yake da shi na farko na tabbas din nayi alwala shine yake da ƙarfi sama da shakka da yayi cewa ta karye ko bata karye ba, zai dauka tana nan lafiya lau bata karye ba. Wato kaga wannan ya ci karo da abin da muka saba karantawa, cewa wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu'a, wajaba alaihi alwudu' illa an yakuna muwaswisan. Domin su wutan ka'ida sun gina ta ne wata ka'ida daban, cewa alwala kana yin ta ne domin kai sallah. Sallah wani abu ne da aka rataya shi da wuyanka, wanda lallai ana bukatan kai. Yayin da kai sallah da alwala wadda kake da shakka a cikinta, to wannan shakkar da ke cikin alwalan za ta nasu zuwa ga shakka a cikin sallah, sallar ta yi ko ba ta yi ba, gini akan cewa alwala ta yi ko ba ta yi ba. to tunda sallah tana nan a rataye a cikin zimmarka, to babu yanda za a yi ka saukewa kanka wannan nauyin ta hanyar shakka, sai ta hanyar yaqini. Wato azimmatu la tabra'u illa bi yaqini. To amma gaskiya wannan ka'idar da malamai suka gina ta kai tana wahalar da su, don ba sa iya shigar da ita kan kowane babu. Da haka dai wacce ita ce asalin ka'ida da ya kamata mu koma kanta, shine al-yaqinu la yazulu bi shakk, bima'ana ma sabata bi yaqinin la yazulu illa bi yaqinin mithlihi. Duk abin da ya tabbata ta fuskar yaqini, to ba a iya ture shi ta hanyar shakka sai ta hanyar yaqini dan uwansa. Ina da tabbacin nayi alwala, to lallai in samu tabbacin alwala ta warware. Amma ina da tabbacin nayi alwala, sai shakka ta zo alwala ta warware ko ta warware ba, wannan shakkar ba ta iya ture tabbatuwar alwala. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malami. Tambaya ta uku, fadin Allah ta'ala, innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Wani yana neman karin bayani game da wannan ayar. Ayar tana cikin suratul nisa, kuma ayar tana zargi ne game da sahabbai waɗanda suka yi imani suna da ikon za su yi hijira su tafi wajen annabi, amma sai suka ƙi tafiya. Annabi ya riga ya yi hijira ya je Madina, zai assasa daula ta musulunci, yana buƙatar ya samu mataimaka, ana buƙatar a samu zaratan samari, zaratan musulmai waɗanda za su taimaka domin daular musulunci din ta yi ƙarfi. To wannan sai ya zama dole ga dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada a ko ina yake a duniya, inda yana da iko, to ya zama wajibi ya yi hijira ya zo wajen annabi a Madina. To waɗanda suka zauna saboda kwaɗayin kar su bar gidajensu, kar su bar sana'o'insu, kar su bar danginsu da ƴan uwansu, sai aya ta yi zargi a kansu. Matuƙar sun zauna ne suna da kwaɗayin zama a garuruwansu, ba sa son su tallafa wa annabi, to in har suka mutu a wannan hali, to sun mutu cikin wani hali mawuyacin hali. Shi yasa Allah ce innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim, lalle waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu suna masu zaluntar kawunansu, wato sun zalunci kawunansu ta hanyar ƙin yin hijira. Qalu fima kuntum, mala'iku za su tambaye su a wani hali kuka kasance, me ya hana ku fita ku je ku tafi tare da annabi, ku taya shi assasa daular musulunci? Qalu sai su ce kunna mustad'afina fil ard, mun kasance masu rauni ne mu a bankasa. Abun nufi ba mu da ƙarfin bayyanar da musulunci a inda muke, sannan kuma ba mu da ƙarfin halin mu je mu ba annabi mu tafi tare da shi. Shine kunna mustad'afina fil ard. Waɗansu malaman tafsiri suka ce tambayar da za a yi musu fima kuntum, za a yi musu tambaya ne kan cewa menene abin da ya hana ku aiwatar da dokokin Allah a garinku, tsayar da shari'ar musulunci a garinku, yin aiki da ayoyin alkur'ani, menene ya hana ku wannan? Qalu sai su ce kunna mustad'afina fil ard, muna da rauni ne a garin mu kaɗan ne musulmai, kafirai sun fi mu yawa, don haka ba yanda za a yi su ba mu damar mu aiwatar da dokar Allah a bankasa. Sai a ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kasar Allah ba ta da lewata yadda za ku iya hijira ku je inda za ku iya amfani da dokokin Allah din, in nan inda kuke an hana ku? Fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira, irin waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama, kuma makoma ta zama mummuna kenan. Sai Allah ya so gaci ya ce illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i والولدان الذين والولدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا. ما دا سي masu rauni daga cikin maza da mata da yara kanana waɗanda la yastati'una hilatan, ba su da wata dabara ta yadda za su fita daga cikin garin su su je su riski annabi a Madina, ko su bar garin su na kafirci su je garin imani, ba su da wannan karfi, ba su da wannan damar, imma saboda tsufa, imma saboda yarinta, imma saboda kasancewar ta mace ce. To irin waɗannan sai Allah ya yi musu afuwa. Ita fa ulaika asa Allahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura, irin waɗannan ubangiji ta Allah ya yi musu rangwame duk da ba su yi hijira ba. A takaice wannan shine abin da ayar take nunawa. Ban sani ba kila mai wannan tambayar ya kawo ta ne don ya kafa hujja da waɗanda suka yi hijira, wanda muka magana sa a kwanaki. To idan ya kawo ne don waɗannan, idan suka yi hijira daga nan yanzu su je ina kenan? Can da ya sahabbai sun yi hijira daga Makka, daidai lokacin Makka kafirai suka fi yawa. Duk mutum goma na Makka a wannan lokacin, to za ka samu cewa tara kafirai ne, ɗaya ne musulmi. Madina kuma annabin ne da kansa yake da rai a wajen. saboda haka akwai bukatar kowa ya taso daga inda yake je inda annabi yake. To ku yanzu idan kuka yi hijira daga nan, to sai ku je ina? Idan kun yi hijira kun bar Maiduguri, ko kun bar Kano, ko kun bar Sokoto, ko kun bar Zamfara, ko kun bar duk inda kuka bari, to sai ku je ina kuma? Sai ku tafi Enugu, ko Akwa Ibom, ko Delta, ko Bayelsa, ko kuma jihar Ekiti za ku? Ba wanda ya san inda za ku. Inda a ce za ku samu daman yin hijira inda ake aiki da shari'ar musulunci 100%, to ya zama wajibi kowa ya hijira ta cikin gurin. To amma yanzu duniya an mamaye ta da waɗansu ƙa'idoji na zalunci. A matsayinka na musulmi yanzu, ko ƙasar Saudiya ba ka da ikon da za ka je ka zauna. Shiga ƙasar ma sai kana da visa. In visa ka ta ƙare kuma dole ka fito. In ba haka ba a kama ka cikin 'yan kamiya a dawo da kai garin. Can ne dai daula ta musulunci, haka kuma dukkan kowace daula da zaka shiga a duniyan nan yau sai in kana da visa. Ba wata daula da zaka shiga ba tare da kana da visa ba. Ko da Afghanistan zaka shiga sai kana da visa, domin jirgi ba zai je sauka da kai a Kabul ba, sai dai sauka da kai a Islamabad a Pakistan, sai kana da visa shiga Pakistan. Sannan kuma shikenan kai rai sai ka ba hanya ta abin nan ka shiga cikin Afghanistan in kana son ka shiga. To kuma wannan musulmi ne, dukkan musulmi zaka waje ta musu hijira su tafi Afghanistan. Misali, kaga sai a rika kallon abu ta yadda zai yiwu ba ta yadda ba zai yiwu ba. In an samu daular musulunci ya zama wajibi a hijira, in ba a samu daular musulunci ba wannan wajibin yana nan a rataye, bai zama akan kowa da kowa ba har sai lokacin da ya zo. Domin ka'ida kan dukkan wajibi da Allah ya wajabta mutum akwai ka'ida guda biyu. Ka'ida ta farko ya kasance ya san abun nan wajibi ne, ba wai ya jahilci wajibinsa ba. Ka'ida ta biyu yana tune mantuwa ba ta zo ta jike shi ba. Ka'ida ta uku yana da istifa'a na iya aiwatar da wannan wajibin. Idan babu istifa'a to shikenan wannan wajibin ya sauka a kansa. Sanin mu ne tsayuwa a cikin sallah wajibi ce, rukuni ne cikin rukunin sallah. To amma mara lafiyar da ba zai iya tsayuwa ba sai ya yaya. Sai ya sallah a zaune, sallar sa ta yi ko ba ta yi ba. Amma kar ku manta tsayuwa rukuni ce cikin rukunin sallah. Amma ya faɗi a kansa saboda rashin lafiya. To dan me zaka karɓi uzurin musulmai a cikin sallah, a cikin azumi, a cikin zakka, a cikin haji, ba ka karɓi uzurin su ba cikin hijira? Dukkan su ba dokoki ne na Allah ba? Ba Qur'ani ɗaya da hadisai ne duk suka yi bayanin su ba? To wannan abin da ke kawo wannan gaggawa da rashin aiki bisa ga ilimi ko lissafi, sai mutum ya bada fatawa da imanin sa ba da ilimin sa ba. Imani irin nashi shi kawai ya ji ya gamsu da abu kaza haka ne sai ya yi fatawa. Sai an tambaye shi na dalili sai mutum ya rasa. Allah gane da mu, Allah fahimtar da mu. Malam zamu tashi kan aya ta 254. Me Allah madaukakin sarki ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسك إيماني أنفقوا مما رزقناكم كتير دقا أبن دمك أرزتاكو دسين دوكيا كتير قومي نيني كتير دسين سير وطن دهك أكتي أنفقوا كتير أما بأفتمي ذا كتير با سواء كتين ذا كبار سواء كدرات ذا كبار دكا أبن ذا كبار و wanda zai tallafa domin addinin musulunci ya ci gaba, lalle ya kasance kun yi shi. Mimma razaqnakum, cikin abin da muka arzuta ku da shi. Min qabli an ya'ti yawmun, tun kafin wani yini ya zo. La bay'un fihi, wanda babu saye da sayarwa cikin sa, shine yinin ranar tashin kiyama. Wala qullatun, sannan babu abokantaka a cikin wannan yini. Ba wani aboki da abotarsa za ta yi masa amfani tsakaninsa da abokinsa. Wala shafa'a, sannan babu ceto. A nan gurin ceto irin wanda aka kore shi ne irin wanda aka kore a can baya wajen wata yawmin la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Kuma bayanin sa ya gabata a baya. Wal kafiruna hum adh-dhalimun, kafirai kam sune adh-dhalimai. Lafazin al kafiruna mubtada ne, adh-dhalimuna shine khabar din sa. Hum din nan wato dhamirul fasl ne bainal mubtada wal khabar. للدلالة على حصر المبتدا في الخبر domin nuni kan cewa gaba daya mubtada din ya taru ne a cikin khabar din sa abin nufi ma'ana babu wani azzalimi a ban kasa wanda zaluncin sa yake na kafiri lalle akwai zalunci zalunci mutun ya zalunci kansa wajen kin yin wani wajibi mutun ya zalunci kansa wajen sakaci da wani wajibi da aka wajibta masa ko ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa wani laifi daga cikin kaba'ir ko ya zalunci dan uwansa wajen jininsa dukiyarsa mutuncinsa wannan duk zalunci ne amma zaluncin da ya tsira dukkan wannan girma shine zalunci na kafir domin asalin abinda ake nufi da zalunci shine wato ainihin sanya abu ba inda ya dace ba kafirai sai suka dauki ibada ka tukan daga Allah suka sanya ta ga wani Allah to kaga wannan kafirci ka wato zalunci da yake ko wanda girma ke shine ma'anan wal kafiruna hum adh-dhalimun kafirai sune cikakkun azzalimai shine ata ibn dinar yake cewa yabo ya tabbata ga ubangijin da yace al kafiruna hum adh-dhalimun bai ce ba adh-dhalimuna hum al kafirun da a ce cewa akai adh-dhalimuna hum al kafirun da kowa ya shiga ciki cikin waye bai zalunci kansa ba hatta sahabbai suna jin su ma cikin su kowa ya taba zaluntar kansa lokacin da Allah ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun sai suka ce cikin muwayizu bai zalunci kansa ba sai manzo Allah ya ce ba karamin zalunci na wani ya tutu wani ya zalunci wannan karami ne in an kwatanta da babban wanda aya take nufi babban wanda Luqman ya ce da ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ce wal kafiruna hum adh-dhalimun kafirai sune azzalimi
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
حديث يا تبت cikin sahih muslim haka kuma makamancin sa ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal Allah ya jikan su da gafara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mafi girman sura a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi mafi girman aya kai abinda ake nufi da mafi girman aya mafi falala mafi daukaka ba wai mafi tsawo ba domin a cikin ayoyin alkur'ani ko da ta tsara ta tsawo amma abinda ake nufi darajarta da falalarta a cikin ɗaiɗaikun ayoyi babu ayar da ta kai ta kamar yadda suratul fatiha ita ce mafi girma cikin sura kaga anan ba tsawonta ake nufi ba domin surori da dama sun ninninka ta ninkin ba ninki amma abinda ake nufi darajarta da falala ta tsara ta kowace irin sura cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga cancanta sarki lafazin al ilah asalinsa a larabce yana nufin al ma'bud abin bauta amma daga baya ghalabatul isti'mal wato yawan aiwatar da shi ta mayar da shi zuwa ga wata ma'ana guda daya shine al ma'budu bi haqqin abin bauta na gaske dan haka lokacin da kace la ilaha ba wai kana nufin babu abin bauta ba akwai ababen bauta suna nan ana tabbata ta musu abinda kake nufi babu abin bauta na gaske babu abin bauta bisa ga cancanta illa Allah sai Allah domin da zaka ce babu abin bauta sai Allah to sai abinda yake faruwa a duniya ya karanta wannan fasarar taka dan za ka ga akwai dan sabon babin bauta akwai gumaka akwai rana akwai wata mutane suna bauta musu har dan mariki ana bautawa har bera ana bautawa a India to kaga idan ka ce ai suna nufin ba abin bauta gaba daya ma'ana kaga kana abin nan ke nuna amma la ma'budu bi haqq babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wato sai wannan ya nuna maka cewa duk abin da aka bautawa ba Allah ba to an bauta masa ne ba tare da ya cancanci a bautata masa ba ba ya da cancanta na abota masa ganganci ne, wahayi ce dan ne, rudu ne irin na kwakwalwa, yasa dan adam ya bauta wa duk wani dangin abin bautar da ba Allah. La ilaha illahu, ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi Alhayyul Qayyum. Lafazin Alhayyu suka ce khabar ne, mubtada dinsa ana kaddara shi huwa Alhayyu, shi Allah shine Alhayyu. Al-Qayyum kuma Allah shine Al-Qayyum, ma'ana sai zanto huwa mubtada wanda aka kaddara, Al-Hayyu khabarul awwal, Al-Qayyum al-khabaru tsani. Wato dan mubtada wani lokacin zai iya zama daya ya kasance khabar kuma ya zama abin kididduguwa sama da guda daya. An gane ku? Ubangiji ta'ala ce Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum, lafazin Al-Hayyu yana nufin rayayye subhanahu wa ta'ala, wato sifa ta rayuwa sifa ce ta Ubangiji, amma sifa wadda ta sha bambanta ta sauran rayayyu. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da banda shi akwai rayayyu cikin halittarsa, to amma rayuwarsa ta sha bambanta rayuwar Allah, don dukkan rayuwar wanda ba Allah ba rayuwarsa taƙaitacciya ce kuma nakasasshiya ce, akwai tawaya a cikinta, amma rayuwar Allah ita ce take da kamala, take cikakkiyar rayuwa. Don haka ne ma babu bata taba rigayarta ba, sannan kuma mutuwa ba za ta zo ta riske ta ba. Amma dukkan wanda ba Allah ba, babu ta taba riskarsa, sannan mutuwa kuma za ta zo ta riske. An taba yin wani lokaci a nan duniya babu mu gaba daya, sannan kuma za a yi wani lokaci a nan gaba cikin duniya kuma babu mu. Rayuwar Allah ko ba haka bane ba. Subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da ƙarshe, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Al-Qayyum, abinda ake nufi da Al-Qayyum, Al-Qa'imu ala kulli nafsin, wanda yake tsaye akan kowace rai, akan kowace halitta. Da nace yana tsaye akan kowace rai, ba na nufin cewa tsayuwa irin taka wadda take da ma'anar kishiyar zama, tsayuwa da ma'anar kulawa, kiwatar rai. Ubangiji ta'ala ne ke ɗaukar nauyin kulawa da kowace rai, da kiwatarta, da gudanar da al'amuranta, da sama mata hanyar rayuwa, da koya mata dabarar da za ta rayu din. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, da haka Al-Qayyum, saboda yadda halittun suke da yawa kuma ya zanto shi kadai ne yake kulawa da su duka din, sai ya zanto ya sanya wa kansa sunan Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Wato la ta'khudhuhu sina, gangadi baya riskarsa wala nomin ballanta na barci. Wato shi sina ala wazni fi'ila ne, wato ana nufin muqaddimatun nawm, wato muqaddima ko shimfidar barci kafin barci ya zama barci. Wannan shimfidar wadda take zuwa ta suturce wani bangare na idan dan adam, amma har yanzu zuciyarsa ba ta lulluɓe gaba ɗaya ba, dan an yi magana yakan danji koda ba duka ba. Wannan shine sina. Nawm lokacin da ya kasance bayan barci ya lullube ido, sannan kuma ya riga ya lullube zuciya ta yin ana magana mutum bayan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, gangidi baya zo masa ballanta na barci. Wato wannan ke nuna kamala na qayyumiyya dinsa. Idan kuka lura, siffar Al-Hayyu da siffar Al-Qayyum siffofi ne waɗanda suke subutiyya ga Ubangiji, ma'ana tabbatar masa da su ake yi. Amma sifa ta sina da kuma nawm, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, sifatun ne salbiyya, sifofi ne wanda korewa Allah su ake yi. An fahimta ku? Ma'ana dukkan siffa da ta kunshi tawaya sai a kore ma Allah ita, kamar mantuwa tawaya ce, kamar jahilci tawaya ce, don haka sai Allah ya korewa kansa wannan. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa, kamar zalunci tawaya ne sai ce wala yazlimu rabbuka ahada, inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun, kamar mutuwa tawaya ce, duk sai Allah ya korewa kansa wannan. Kamar kuma barci tawaya ne, ha kuma gangidi tawaya ne a janibin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka siffofi da aka kore ma Allah su ake kira as-sifat as-salbiyya, siffofi da aka tabbatar ma Allah su ake kira as-sifat as-subutiyya, tabbatattu wanda wajibi ne dan adam ya tabbatar da su, ba kuma tabbatar da su kadai ba. Duk abinda Allah ya tabbatarwa kansa, abinda ake so na farko tabbatarwa zaka yi ne ta fuskar nafsi, ba wai ta fuskar tunani ko hankali ba. Nafsi ne ya tabbatar masa, sai ka tabbatar masa. Nafsi na Al-Qur'ani ko hadisi ingantacce, na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu ya zanto lokacin da ka tabbatar wa Allah su, ka tabbatar kana mai itikadin shi kadai yake da wannan sifar, banda shi ba mai wannan sifar, domin shi Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dai in ka kamanta Allah da wani, ka zama cikin mushabbiha, wanda mushabbiha yan bid'a ne. Kamar yadda kuma in cewa suna yayi daidai tsakanin abinda Allah ya tabbatarwa kansa da abinda dan adam yake da shi, sai ka korewa na Allah din dan gudun karka kamanta shi da dan adam, to wannan kuma ka zama cikin al-mu'attila, wadanda suke korewa Allah sukofi, wato cikin mu'tazilawa kenan, wanda su ma manya-manyan yan bid'a ne. Dan haka dole ka tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa nashi, ba tare da kai itikadin kamantacciyarsa da wani cikin halittunsa ba. Allah madaukakin sarki ya ce al-hayyu, kuma ya sa waɗansu daga cikin bayi su ma al-hayya ne. An gane ku? Yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Allah ya ce shine al-aziz, kuma ya tabbatarwa wani ma al-aziz. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fa khudh ahadana makana inna naraka min al-muhsinin. Allah madaukakin sarki ya ce al-basir, ya ce as-sami'u ne shi, wa huwa as-sami'ul basir. Kuma ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. To amma menene bambanci tsakanin rayuwar Allah da rayuwar halittu? Menene bambanci tsakanin jin Allah da jin halittu? Me ya bambanci tsakanin ganin Allah da ganin halittu? Me ya bambanci tsakanin izzar Allah da izzar halittu? Idan ka ce ni ba zan cewa wani halitta alhayyu ba dai in nayi haka na kamanta shi da Allah, ko kuma ba zan cewa Allah alhayyu ba ne dai in na ce masa alhayyu na kamanta shi da halittarsa, ko ni ba zan ce masa as-sami'u al-basiru ba dai in na tabbatar masa da ji da gani, to na kamanta shi da dan adam, dan adam kuma shi ma yana ji yana gani, fa ja'alnahu sami'an basira. To idan mutum ya wannan ya zama cikin mu'tazilawa kenan, masu korewa Allah, wai gudun kasta kamanta Allah da wani sai su kore su, irin yadda yau ɗan bid'a suke. Sai idan muka ce ya daidaita a kan arzikin, mun daidaita shi da kaza. Idan muka ce yana da ji, to mun daidaita shi da kaza. Idan mun ce yana gani, to mun kamanta shi da kaza. To idan suka yi haka, abinda zai faru shi ne sai ya kasance sun mayar da Allah ɗin kamar babu, dan ba za su ce yana ji ba, dan ɗan adam ma yana ji. In sun ce yana ji, sun kamanta shi da ɗan adam, to baya ji. To daga nan sai baya gani, dan ɗan adam ma yana gani, kuma su ba sa son su kamanta shi da ɗan adam, to baya gani. To baya magana, dan ɗan adam ma yana magana. Ta yaya za su tabbatar masa magana? To ba mai ilimi ba ne, dan adam ma Allah ya tabbatar dan adam yana da ilimi. Ba mai rahama ba ne, Allah ya tabbatar dan adam ma yana da rahama irin tafi. Irhamu man fil ardi yarhamukum. Kuma ya siffanta manzon Allah cewa ra'ufur rahim ne, ko ba haka ba? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kuma Allah ya ce inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim. Ya zaka da wannan, idan kana son ka zauna lafiya, sai ka bi ka'idar da sahabbai suka bi suka zauna lafiya. Ai zama lafiya kam yafi zama dan sarki, ba haka kace ba? To yadda zaka yi ka zauna lafiya shine sai ka ce abinda Allah ya tabbatarwa kansa na ji da gani da ilimi da izza da rayuwa da dukkan siffa da ya siffanta kansa da shi, ya siffanta kansa da ita, na yarda da ita, na yi imani da ita, kuma yana mai kudurin wannan siffar ta shi ta shi kadai, ba wanda ya kama da shi cikin halittu. Ko da dan adam ya samu suna makamancin suna na Allah, ko ya samu wata siffa makamanciyar ta Ubangiji, to fa wannan kama da wani ba ta wani. Ina fata an fahimta. Dan adam siffarsa ta tawaya ce da ta dace da kasancewarsa na kasashe mai farko mai ƙarfi. Ubangiji kuma siffarsa ta kamala ce da ta dace da kamalarsa kasancewarsa ba ya da farko ba ya da ƙarfi. Ina jin abin ya fito fili. To idan mutum ya wannan sai ya huta, amma idan mutum ya tsaya zai wani kwane-kwane ai kaza 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 ai kaza kaza, to sai mutum ya fada cikin ramin halaka, ko ya je ya bi mu'tazilawa, ko ya bi khawarij, ko ya bi murji'a ba tare da ya farga ba. Allah gane da mu, Allah fahimtar da mu. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fi samawati, abinda ke cikin kasa gaba daya, wa ma fil ardi, abinda ke cikin sammai kai, wa ma fil ardi, abinda ke cikin kasai gaba daya, lahu, gare shi kadai yake tabbata. An gane ku? Asalin zancen ma fi samawati wa ma fil ardi lahu, domin lahu din jarun majrur ne, ya kamata shine zai zo a karshe, amma sai aka gabatar da shi. A ka'ida ta ilimin balaga kuwa taqdimu ma haqquhu ta'khir yufid al-hatr, wato idan aka dawo wani abu da a ƙarshe ya kamata a kai shi, amma sai aka kawo shi farko, to abin da yake nuna kawo shi farko takaita hukunci a kansa, da aka ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, gare shi ne kadai mulkin sammai da mulkin ƙasa yake shine waɗansu malamai suka ce an yi maganar sammai an yi maganar ƙasai dan anan gurin al-makhluqat suke gaba daya anan gurin al-mawjudat suke gaba daya da haka kamar ana nufin mulkin kowa da komai nashi don ba wanda ba a sama ba kowa ƙasa kowa ga wani in baka sama kana ƙasa in baka ƙasa kana sama to da haka komai nashi ne kenan to fadin wannan ya nuna takaitu wasa da mulkin shi kadai wani baya tarayya da shi amma da an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu ma'ana abinda ke cikin sama da abinda ke cikin ƙasa nasa ne wannan baya nuna shi kadai kila nasa ne sun yi kamfani shi da wani nasa ne wani ya taya shi mallaka amma tun da aka gabatar da lahu a farkon zance ya nuna shi kadai yake da shi ina fata kun fahimta shine ma'anar lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni man zallazi yashfa'u wane ne wanda ya isa ya ceto indahu a wurin sa illa bi iznihi ai sai da iznin sa ma'ana babu wanda ya isa ya ceto a ranar tashin kiyama sai da iznin ubangiji wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma in an bashi iznin yin ceto ba zai ceto kowa ba sai wanda wato ainihin Allah ya yarda da shi yace a ceto shi da haka za a yi ceto ranar tashin kiyama annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto annabawa sanannu ne sannan salihan bayi kuma waɗannan a ɓoye suke ba kowa ne ya san su ba sai kawai ana yi wa mutum hukunci ne a duniya da maganganunsa da ayyukansa dukkan mutum duk salaharsa a gidan duniya ba za ka ba shi tabbas ba dan kai baka san wani bangare na ilimin gaibu ba duk mutumin da ba wahayi bane ya tabbatar masa da aljanna kuskure ne kai ka tabbatar masa da ita duk salahasa duk ingancin aikinsa amma waɗanda wahayi ya tabbatar wa magana ta riga ta kare sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali an riga an tabbatar musu mutum goma na farko dinnan al-mubashir bil janna manzon Allah ya riga ya zana su gaba ɗaya cikin aljanna ne wannan wahayi ya riga ya tabbatar sai ka faɗa kanka tsaye ma'abuta yakin Badar kuma yan aljanna ne mutum 310 yan aljanna ne la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ahlu bai'atir ridwan mutum 1400 diyan aljanna la qad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa 'alimu ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba amma wadanda suka biyo bayan su irin wanda wahayi bai tabbatar ba sai dai kace ina kyautatawa wani zato duk salahu wani kan muna kyautata masa zato amma ba za ka ce tabbas wani dan aljanna bane ko cikin tabi'i ko cikin tabi'ut tabi'ina wala sana kuma irin mutanenmu ne yanzu na ƙarshen zamani wanda muke raye da su yanzu muna ji muna gani suna ganin mu muna ganin su ha kawai a nuna wani a ce dan aljanna ne ko ma zai raba muku langa waɗansu wallahi tallahi wannan ganganci ne ganganci ne wannan ya kamata mutum ya tuba ya ji tsoron Allah kar mabiya su rudu mutum su je su rubuta shi ranar tashin kiyama su barranta da juna irin tabarra allazi natubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab amma ka kyautata wa mutum zato wani ana kyautata wa zaton dan aljanna ne kyautata zato ka ce ba tabbas ka bayar ba Aisha ummul mu'minin yaro ne karami ya rasu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sace Allah sarki dan kankanin yaro bai kai ba laga wabal lantana yayi laifi fa'irun min tuyuril janna mai yiwa zai zama tsuntsu cikin tsuntsayen gidan aljanna mai yiwa zai zama kaza sai manzon Allah ce dakatawa ya sanar da ke waye ya sanar da ke tace daga mai tabbayin laifi bai ce a'a waye ya sanar da ke ta fuskar wahayi shine abin da ake magana da haka duk wanda wahayi bai tabbatar masa ba dan mai kai zaka tabbatar masa da aljanna to kaga salihan bayi kenan ga sunan gurin kowa ana son dan ya zama salihin bayi duk namiji so ake zama salihi mace ma ta zama saliha to ba san waye zai fito na ba sai dai in kiyamar ta tsaya amma lokacin da kace wani zai fito abu guda biyu ka tabbatar na farko ka tabbatar shi ya tsira na biyu kuma ka tabbatar ma za a bashi cita wanda kowanne ganganci ne cewa ya tsira yana bukatar dalili cewa zai fito yana bukatar dalili kuma in zai fita cewa kai zai fita shi kuma yana bukatar dalili tunda mun tabbatar annabi ya tsira mun tabbatar annabi zai ceto amma da kansa hadisi ya tabbata cikin Bukhari zai kamo waɗansu mutane na cewa usayhabi suna cikin mabiyana wanda suka zo bayana mala'ika zai dakatar da annabi ce waɗannan a mayar da su domin bayan ka bar duniya sun riga sun yarda sun bar addini sun kirkiro bid'o'i da haka a mayar da su ma'ana gashi annabin zai ceta gashi lallai annabin tsirarrai ne don in ba bai tsira ba wai zai tsira gaba daya
to amma tare da haka kai ba ka da tabbacin cewa zai cece ka, dan haka ballanta naka zo ka nuna wani mutum yanzu kace zai cece ka, sai mu ce bashi shine bashi na farko, wannan nasu kake da shi wanda yace zai ceto wai ya tsira tukuna, na biyu wa yace zai ceto, na uku wa yace kai zai ceta idan yazo kana cikin wanda zai ceta, dan in mun sallama masa zai ceto wa yace zai ceta, tun da ba kowa ba ce ta bace wanda Allah ya dirbi, wala yashfa'una illa liman yasaba, wato uzurin waɗansu waɗanda suke sakin bakin su faɗa abin da suka ga dama, uzurin da muke basu shine jahilcin alqur'ani, inda sun fahimci qur'ani da ba za su yi wannan dangantakin ba, to amma galibin su sun batawa kansu rayuwa wajen karanta waɗansu ababai daban ba alqur'ani ba, ba hadisin manzon Allah ba, to sai larura ta zo, makaranta qur'ani sun yawa, makaranta hadisin manzon Allah sun yawa, ba wata kasuwa da take ci yanzu sai ta qur'ani sai ta hadisi, duk mutumin da zai kadawa wani abu kararrawa to ba zai karbi ba a wurin dukkan musulmi mai hankali, mace ko namiji, sai in abin nan ya zama qur'ani ne hadisi, kuma hadisin sai an tambaye ka ya inganta ko bai inganta ba, lokaci ya wuce yanzu da mutum zai zo an riga an wuce wannan karatun, da mutum zai zo kawai ya faɗi komai ya ga dama ya ce kallar rasulullahi jama'a sallallahu alaihi wasallam, yanzu kowa tambaye sa ake meye hujjar ka, meye hujjar yin kaza, meye hujjar yin kaza, wannan maganar tana yawa ɗan bid'a nauyi ko babu yadda suka iya, dole sai sun faɗi hujja, in ba haka mabiyansu ba za su kyale su ba, matan su ba za su kyale su ba, meye hujja. Imam Shafi'i yace wa man ta'allama sunnata qawiyat hujjatu, duk wanda ya koyi hadisin manzon Allah hujjar sa za ta yi karfi, ba za a iya ture ta ba, to da wannan ahlus sunna suka fice a wannan lokacin, duk abinda za a yi barazana mutum ya yi li'irabi ya yi kaza ya yi kaza, duk wannan ana yi ne don larura, amma ka gama li'irabin a tambaye ka meye hujja, wallahi sai ka gama li'irabi ya za su ce meye hujja, hadisin ya inganta ko bai inganta ba, an ji li'irabi, wannan magana sai mawuyi ce, Allah gane da ku. Man zallazi yashfa wa indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ubangiji ta'ala ya san ma bayna aydihim, abin da yake tare da su a yanzu a rayuwar su ta duniya, wa ma khalfahum, da abin da zai biyo bayan su a rayuwar su ta lahira, wannan na nuna gamewar ilimin Allah game da kowane irin abu, ubangiji baya jahiltar komai, ya san abin da yake tattare da kowa anan, kuma ya san me zai biyo na sakamako akan kowa, ma baina aidihim wa ma khalfahum, ga damiri anan gurin yana koma zuwa ga me, sai wadansu malamai suka ce damirin ai yana koma ne zuwa ga ma fis samawati wa ma fil ardi, domin ma fis samawati akwai mala'iku, akwai aljanu, akwai ɗan adam, sannan kuma akwai sauran halittu, to amma an yi amfani da kalmar ma taghliban li janibi ghayr al-uqala, da aka zo damiri kuma sai aka ce ya law ma baina aidihim wa ma khalfahum taghliban li janibi al-uqala, domin can ma fi samawati, da mutum da wanda ba shi ba ya shiga ciki, duk da cewa lafazin ma yana nuna abu marasa hankali ne, amma a nan gurin an rinjayar da ababen da suke ba masu hankali ba, don su suka fi masu hankali yawa a cikin halittu, amma a nan gurin kuma an rinjayar da zamiri na masu hankali, zamirin kokala, ma baina aidihim wa ma khalfahum, saboda masu hankali kullun da su ake izina, sai aka rinjaye da dalilin su anan ko damirin su anan gurin, ina fatan kun fahimta, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, wala yuhituna, yan adam ba sa iya sanin abu cikakken sani, domin al-ihatatu bi shay'i shine ilmuhu al-ilmu bihi ala wajhi tamam, sanin sa cikakken sani, yan adam ko ba sa sanin wani abu cikakken sani, illa bima wala yuhituna, ba sa sanin bi shay'in wani abu min ilmihi na ilimin Allah, illa bima sha'a, sai abinda Allah ya so su sani, to wannan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, lafazin ilmihi, wato malamai suna masa fassara biyu, fassara ta farko mu ce la yuhituna bi shay'in min ilmihi, ai la yuhituna bi shay'in min ma'lumatihi, bayan da yan adam su san abinda Allah ya sani, zai yi yan adam su sani irin abin da Allah yake sanin sa, ba za su iya sanin wannan ba illa bima sha'a, sai abin da ya ga dama ya sanar da su, sai ya zanto cikin abin da Allah ya sanar da mu na ilimin sa, da abin da ya bari a wajensa bai sanar da mu ba, wanne ne ya fi yawa, wanda bai sanar da mu ba ya fi yawa, an gane ko, wa yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ilimi da aka baku gaba ɗaya da kuke takama da shi a duniya ba komai bane face dan kankani, yau an kwatanta da ilimin Allah ta'ala, ina fata an fahimta, to sai zanto ma'lumatul lahi kenan, ma'ana al'amurra na gaibu babu yanda za a yi an adasa sani, koyayyin al'amurra babu yanda za a yi an adasa sani, har na zahiri ba yanda za a yi an adasa sani sai abinda Allah ya ga dama ya sanarce su. To ka ku wanda ya sanar da su kadan ne in an kwatanta da wanda bai sanar da su ba. Ko ko mu ce wala yuzuna bi shay'in min ilmihi, babu yanda za a yi su san wani abu na ilimin Allah. Abinda ake nufi da ilimin Allah a nan gurin abinda ya shafi sunayensa, sifofinsa, ba yanda za a yi mu iya sanin sunayen Allah gaba daya ko mu san sifofinsa gaba daya ba zai yiwu ba illa bi ma sha'a, sai dan abinda Allah ya ga dama ya sanar da mu na sunayensa din da kuma sifofinsa, kawai su ne muke iya sani. Wanda ya yi wahayinsu cikin Alkur'ani ko ya yi wahayinsu ga hadisi cikin manzon Allah, ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga anan gurin abinda muka sani na asma'ullahi husna ba su kadai bane sunayen Allah, kadan ne wannan Allah ya sanar da mu wanda ya ga dama mu sani. Amma banda wannan yana da sunaye da dama wanda shi kadai yake bantar da sanin su a cikin ilimin gaibin sa. Amma kar mu dauka 99 wai sunaye kadai ilimin sunayen Allah, kar mu dauka abinda aka bayyana cikin Qur'ani da hadisi kadai ne sifofin Allah. Akwai wadannan sifofin, akwai wadannan sunayen wadanda yake bantar da sanin su sallallahu subhanahu wataala. Manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. محل الشاهد أن نقول من ذا الله ينا يكرن الله ينا توسلي دكا سنة ين الله وان دي يسوكر هو يسند وان من ذو تكين من ذا ننسى هو كم علم وطن دا الله يكي فانت دا سنوس تكين علم غيب انسى كاقا سيكي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنا فتما أنا تبقى لي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. كرسي الله تايل وسي سما ده كسا معنى كرسي جرمانتا يافي جرمان سمي بكوي يافي جرمان قصي غدا بكوي شنو وسع كرسيه السماوات والارض جرمان كرسي يافي جرمان سمي داي داي هر غدا بكوي ده كسا داي داي هر غدا بكوي كرسي كداي دي يافي سي جرمان. To waɗansu malamai suna cewa kursiyu shi ne al'ars, al'ars kuma shi ne kursiyu. To amma nan fasara ce wadda aka gina ba bisa ga fasaran sahabban manzon Allah ba. Ya tabbata daga Abdullah dan Abbas cewa kursiyu daban, sannan kuma al'ars daban. Ina ba ta ambata. Hujjar waɗancan shi ne duk inda aka ambaci sammai ana ambatan al'ars. Amma a nan gudun sai aka ambaci al'ars haɗe da kursiyu. Sai suka ce to kursiyun a nan ne kaɗai aka ambace shi. Amma al'arshi da sammai an ambace su wurare da dama cikin Alkur'ani. Sai wanda ya nuna al'arshi shine kursiyu, kursiyu shine al'arshi. Amma wannan ai ba hujja bace ba. Nazari ne kadai. Nazari na fiqihu ko nazari wajen bincike wajen ka'idar larabci dan fitar da wani hukunci zai yi tasiri ne kadai idan ba a sami asar ba. In ba a samu riwaya ba daga annabi ko daga sahabi. In ko riwaya ta zo daga annabi ko sahabi ai ba magana ijtihadi. Ba magana dogaro da wata ka'ida ta larabci dan fassara Alkur'ani mai girma. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده بايعين نوي ga Allah hifzuhuma kiyaye sammai guda bakwai da kasai guda bakwai ba abu ne mai nauyi gare shi ba duk da girman sama din duk da girman kasan amma tsare su da kula da su abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala shine ma'anar wala yauduhu hifzuhuma inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahdin min ba'di innahu kana haliman ghafura وهو العلي العظيم وبنجي شيني العلي مدوكي sannan shine al-azim wanda yake mai girma. Ai kaji wannan sura dai a wannan fasara da muke wannan aya kai a fasara da muke mata ta gurguje lalle ta bayyana cewa ita ce azamu ayatin fil qur'an al-karim domin wannan fasara ce ta gurguje inda min dalla dalla ko kalma kalma abinda za a bayyana a danganta kowace kalma ko kuma kowace jumla cikin ta da wata aya ta alqur'ani da take gaskata ta ko wani hadisi da yake gaskata shi da yanzu ba mu rabi ba kuma zai iya yiwa ai haka din. To amma wannan misali ne dan mutun ya gane girman wannan sura a wannan aya kai lalle aya ce wanda take mai girman gaske wa huwal aliyul azim Allah shine al aliyyu kuma shine al azim da haka take cikin zikirai na dare da ake so mutun ya rinka yi ko manzon Allah ya nuna cikin hadisin Bukhari idan mutun yana karanta ta da dare ubangiji ta'ala zai turo masa mai kare shi har garin Allah ya waye ba zai ga wani mummunan abu ba. Matukar mutum yana karanta ta da kyakkyawan niyya kuma yana kyautata lafazin wajen karanta ta kuma yana halarto ma'anar abin da yake karantawa da bakinsa. Wannan shine tasirin ta. Dan kila wani zo karanta ta so 100 ba sai masa tasiri ba. Wani zo karanta ta so 200 ba sai masa tasiri ba. To kila baka karanta daidai ba ko ka karanta baka yadda da abin ba ko ka karanta baka san ma'anar abin da kake karantawa ba. Ma'anar kursiyu din bai gaskata ba cikin maganganunka da ayyukanka wanda kuma aqidarka ta zuci to ya zace ta baka tasiri kaza ba za ta yi mata sirri ba ko karanta sai Allah ya ce
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
وبنجد تي لا إكراه في الدين باب تي لساوى أتكين الدين لفظ الدين يزود الدلام الأهدية معنى babu tilastawa cikin musulunci dan shi ake nufi da addini anan domin addini da Allah ke kirgawa a matsayin addini shine musulunci inna dina inda Allah al-islam sannan kuma yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin la ikraha fi din ba a tilasta mutane cikin yin musulunci ala dole qad tabayyana ar-rusd min al-ghay hakika shari'a ta riga ta bayyana daga fata ta yadda mutum zai iya gane shari'a din da alamominta da dalilan da suke nuna ta sannan zai iya gane bata da alamomin bata din da kuma dalilan da suke nuna kasancewar sa bata dai dan Allah ya bayyana wannan cikin alqur'ani wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin mun rarrabe ayoyi illa billah dake dake domin tafarkin mabarnata ya bayyana a gane shi dan alisanci shine kat tabayyana ar-rusd min al-ghay faman yakfur bi-taghuti dukkan wanda ya kafirce wa taghutu wa yu'min billah kuma yazo yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa hakika yayi riko da igiya mai kwari lan fisama laha wanda babu yadda za a takatse ko ta dace wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne kalmar shahada to kalmar shahada kuma ba ta tabbatuwa sai ga mutumin da ya kafirce wa tagutu ya yi imani da Allah abinda kuma ake nufi da tagutu wato ainihin daga at-tughyan ne at-tughyan a larabci yana nufin mujawaza fil haddi wato ƙetare iyaka inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya tagha bi ma'ana jawaza al hadd kenan ƙetare iyaka sai zanto at-tughyan ƙetare iyaka at-tagut shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu dukkan wani abin da bawa ya rike shi ya ketare iyakar Allah saboda riko da wannan abin shine ibn al-qayyim yace min ma'budin aw matbu'in aw muta'a sawa'un wannan abin da mutun ya rike shi ketare iyakar Allah da shi ma'budin ne abin bauta ne kamar wanda suka bauta Allah suka bauta Uzza suka bauta dole abin bauta da ba Allah ba aw matbu'in ko wani abin bi wato ainihin wanda ake bi saboda addininsa kenan wanda ake bi saboda iliminsa sai ya kasance an rufu saboda rukunsa da addini ko kuma saboda iliminsa da yake bayyanawa a fili ko rukun addinin da yake bayyana a fili aka rufu aka masa biyayya da an sabawa Allah an saba manzon Allah aw muta ko wanda ake bi saboda karfin mulkinsa saboda jinsa da isa sai biyayya su sa aka sabawa Allah aka sabawa manzon Allah to dukkan mutumin da imma aka bi shi saboda addininsa da yake nunawa a zahiri aka sabawa Allah ko aka bi shi saboda mulkinsa aka sabawa Allah ko aka bi shi dan ana bautawa masa aka sabawa Allah to ya zama tagut kenan to ka'ida kalmar shahadar mutum ba ta inganta sai ya kafirce wa tagut fa man yakfur bi taguti sanan wa yu'min billahi ma'ana kaga kalmar fa man yakfur bi taguti daidai take da kace la ilaha. Kalmar wa yu'min billah daidai take da kace illallah. Da haka da Allah ke faman yakhul bi tagut wa yu'min billah take faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. To hakika ya riko da igiya mai kwari, igiya mai kwari kuma tace la ilaha illallah. Lam tusab laha wadda ba ta tsincewa ba ta kafewa. Wallahu sami'un alim, ubangiji ta'ala mai ji ne sannan masalili. Fatan cewa la ikraha fi din, idan mutum ya kalli wannan zai ga kamar ya ci karo da waɗansu ayoyi ko waɗansu nassoshi daban. Allah madaukakin sarki ya ce kullu al-mukhallafina min al-a'rab satud'una ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum, an ce tuqatilunahum ko dai ku yake su ayyusu dinuna ko su musulunta ba an tursa su suke nan, wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din lillah, ba an tursa su suke nan. Umir zuwa na uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ba an tursa su suke nan. Nan kuma aya ta ce la ikraha fid din, ba tursa su cikin addini. To sai malamai suke kokarin hada kan wannan aya da wadannan nassoshi, cewa inda wannan aya tana fada ban, inda wadannan suke magana daban. Ita wannan aya ta cewa la ikraha fid din tana magana ne akan ahlul kitab, ba a tursa su dole sai sun shiga musulunci. A'a, idan aka ce ga musulunci su shiga suka ki shiga, to sai su dira su bayar da jizya a madadin shiga musulunci. An gane ku? Qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinan hatta min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun. In sun yadda sun bayar da jizya, kaga ba za a tursa su ba sai sun yi musulunci. Ina fata mun fahimta. Amma sauran kafirai da ba ahlul kitab ba, to su ne wannan ayar take magana akan su. Tuqatilunhum aw yuslimun, ba wani maganar jizya. Ina fata mun fahimta. Ko dai a yake su ko su yi musulunci, ba cewa waye su bayar da jizya. Ahlul kitab ne kawai ake karban jizya a wurinsu, don haka su ba a tursa su cewa dole sai sun yi musulunci. In sun yi musulunci haka aka fito, ba za su yi dafi musulunci ba, za su ba da jizya shikenan, sai a kyale su kan addinin su, su ba da jizya din shikenan, an riga an mutu. Ina fatan kun fahimta. To wannan dai shine fassara mafi kyau da ko kuma hada wato wajhul jam'i kenan, mafi fitowa fili da malamai suka hada wannan aya, banda shi kuma akwai wani malamai suna fada, amma dai wannan ya fi fitowa. Allah madaukakin sarki ce Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah madaukakin sarki shine waliyin waɗanda suka yi imani. Abinda yake nufi waliyin su ay nasiruhum, shine mataimakin su subhanahu wa ta'ala, mai jibantan lamarin su. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, yakan fitar da su ne min adh-dhulumati daga cikin dangi na duhu, ila an-nur zuwa ga kadaitaccen haske, shine haske na imani. والذين كفروا اما وقتن da suka kafir cewa Allah kuwa awliya'uhum at-tagut, wato majibanta lamarin su sune at-tagut, wato taguti kenan. Yukhrijunahum, suna fitar da su minan nuri, daga kadaitaccen haske da musulunci, ila dhulumat, zuwa ga dangi na duhu daban-daban na san zuciya da kafirci da bid'a da sauran shirme. Ulaika ashabun nar, irin waɗannan sune ƴan wuta. Allah ya tsare mu. Fiha khalidun, kuma suna masu dawama a ciki. Ma'ana Ubangiji Ta'ala shine waliyin mu'mine, majibincin lamarin su ko mu'mine su ma su ne waliyan Allah, ma'ana masu kaunar Allah, masu da'a da biyayya a gare shi. Allah shi waliyin su ne, su kuma waliyan sa ne. Sai da suka fara zama waliyan Allah, sai kuma Allah ya zama waliyin su. Sun fara zama waliyan Allah ta hanyar imani da takawa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna. Wannan imani da takawa sai ya mayar da su waliyai. To daga nan sai kuma Allah ya zama waliyin su. Waliyantaka su da suke wa Ubangiji ita ce waliyantaka ta imani da shi, bauta masa shi kadai, tsare dokokinsa, yarda da hukunce-hukuncensa, da sallama wa duk abin da ya zartar. Waliyantakar Allah zuwa gare su, ba su kariya, tsare su, kaunar su, sa su cikin rahama ta sa a ranar tashin kiyama. Ina fata mun fahimta. Wato wanda shine bambanci tsakanin wilayar Ubangiji da wilayar su mutane ga Allah madaukakin sarki.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه kin baka duba zuwa ga wannan da yayi jayayya da annabi Ibrahim fi rabbihi cikin lamarin ubangijinsa an atahu Allahul mulka ba dan komai ba sai dan Allah ya bashi mulki iz qala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim yake da shi rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangijina wanda zan yi wa bauta shine wanda yake kasewa kuma yake rayuwa qala sai wancan mutum da yake ganin shi ma yana da mulki ya isa sai yace ana uhyi wa umiit ai ni ma ina kasewa ina rayuwa to wannan an ce sunan sa mai maru cikin littafin tarihi duk haka kawo shi amma dai ba nassi ne na Qur'ani ko hadisi ya tabbatar da sunan ba tarihi dai in ya zama gaskiya fa biha wa ni'mat in bai zama gaskiya ba dai wani mutum mai mulki ko ma waye sunan shi na maruzu sunan sa waye ma duk ko waye in dai irin wannan maruzan ne yanzu kan a duniya suna nan da yawa ko ba haka ba da haka ba makasudi bane gane sunan makasudi shine a gane sifar sa dan a kaucewa mummunan sifar dan kawai yana ganin yana da mulki sai ce ana uhyi wa ummi yadda littafin tarihi suke kawowa sai yasa aka fito masa da mutane guda biyu daga cikin kurkuku yace dai beka na yi maka afuwa yace kaga na rayar da wannan yace wannan kuma a je a sare kansa yace kaga na kashe wannan ma'ana ita ce hujjar sa cewa shi ma ana uhyi wa ummi ai ni ma ina kashewa ina rayawa to annabawa yana daga cikin sifofinsu kaifin hankali da basira kowa ya ga wannan ya riga ya san wauta ce wannan mutumin yi to amma tunda taron mutane akwai jahilai kila irin wannan hujjar ta iya kama su annabi Ibrahim bai tsaya yi munakasa da shi kan wannan ba sai ce a ketare wannan a tabo ta hujjar daban qala Ibrahim sai annabi Ibrahim yace fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq to Allah yana zuwa da rana kullun ya fito da ita daga gabas fati biha min al-maghribi kai hudu da taka ranan daga yamma ta je ta fada a gabas ba shi kenan ba in dai ilahan takarka ta kai ka kashe karaya mun ji mun sallama tasliman jadaliyan kenan ba wai mun yi imani da abin da ka faɗa ba amma dan mu ji dadin musu da kai mu baka dama na ka ji tinkahu to mu ketare wannan zuwa ga wani abu na biyu da ubangiji nake yi shine hudu da rana daga gabas ta fada a yamma kai yanzu je ka hudu ta ka daga yamma ta je ta fada a gabas Allah ce fa buhital ladzi kafar sai aka dumutar da kafirin ya rikice ya rasa yadda zai kuma shi kenan babu hujja wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ubangiji ta'ala baya shirye da waɗanda suke azzalimai gurgudan yadda mutum yake yin zalunci gurgudan yadda zaka ga Allah yana dauke masa basira yana kwace masa hankali da tunani da sanin ya kamata shi yake gurgudan girman zalunci gurgudan toshewar basira in zalunci ya zama kadan sai toshewar basira zama kadan in zalunci ya zama babba sai toshewar basira ita ma ta zama mai fadi shi yasa yato da dama zaka ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke kan bid'a ba wai ilimi ne ba su da shi ba suna da ilimi har ma waɗansu suna yi wa malaman ahlus sunna tinkahun su suka karantar da su ko sun fi su larabci ko sun fi su kaza ko sun fi su kaza amma inda rikicin yake shine ilimi mai albarka ilimi da mai shi zai bautatawa Allah da shi ya dora iyalansa a kai su bautata ma Allah da shi a ga ƴaƴansa sun tsara sauran ƴaƴan unguwar kirki ko ba haka ba sun tsara su imani sun tsara su tausayi sun tsara su jin kai sallah a masallaci qiyamul layli matansa haka sun tsara sauran matan unguwar kirki a ga almajiransa na kusa sun tsara sauran gama garin mutane wanda ba muqarrabansa ba wajen gaskiya wajen rikon amana wajen sanin ya kamata ilimi yayi albarka sai amma dai kasance ilimi kawai na idan na bude baki a ji shi amma a aiki na da maganganu na babu shi wannan bai zama ilimi bace ina ba ta an bayyana wai shi yasa mura gari Sheikh Abubakar Mahmud bin Allah cikin sa da gafara lokacin da ya littafin sa al-aqidah as-sahiha bi muwafaqati shari'a sai aka ce wai a ciki wani malami wani professor a wata jami'a yake cewa wai a ciki akwai kuskuren nahwu guda 80 a ciki kuskuren nahwu guda 80 sai mura gari Sheikh Abubakar Mahmud bin Allah cikin sa da gafara yace in an karanta ana fahimta Allahu akbar ba dole ba in dai ana fahimta ba shikenan ba nahwu kan ba kulliya bane ba kenan inda yana karanta ana fahimta shi ke ma'ana sun so su dauke shi daga abin da ya isar a cikin littafin a koma rikicin nahawu har kullum yan bid'a suna da irin wannan ya kamata malamin sunna ya gane wannan idan akwai wani abu wanda ka kai su bango akai sai su kirkiro wani abu daga wani dan ku rika rigima akai to sai kai kamar baka ji su ba kai ta kwankwasa waccan kofar da kake su bango to in baka gane ba sai su cire ka daga wannan kaidar sai ka tafi wata kaida daban ma'ana su suka baka ajanda kai baka da ajanda amma in kana da ajanda kullum ba wai sai ka wani bid'a raddi ba kullum in za ka yi karatun sunna raddi ne ga dan bid'a ka sani ba ka sani ba nawaita lamtanui ka yi niyya ba ka yi niyya ba wallahi inda za ka karanta sunnar ma'aiki to raddi kake gare shi ko ka san shi ko ba ka san shi ba ko ka yi niyya ko ba ka yi niyya ba shi ma ko ya ce ka yi masa ko bai ce ba saboda kai sunna kake shi ko bid'a yake ka kuma kishiyoyin juna ne ina fatan kuna fahimta wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ubangiji ta'ala ba shi da wadanda suke azzalimi
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
أو كالذي مر على قرية كوكما كمر متمنى ديشوطي كون متاع القرية وهي خاوية على أروسها تنا أروسي أكل رفنتا وتجد جنتا سرفت أكن كتنجر wato alƙarya ce guda ubangiji ta'ala ya dammara ta ya dauki rayukan waɗanda suke kala lokacin da ya wuce ta wannan wuri sai ce anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha ta yaya ubangiji ta'ala zai rayar da wannan alƙarya gaba ɗaya tare da abin da ke cikin ta na halittu ba'da mautiha bayan shudewarta ma'ana ya faɗa haka ba wai dan kafirta abin da ubangiji maɗaukakin sarki yake iya zartarwa na kudratarsa ba ba dan kafirce wannan ba a'a sai dan mamakin wato kudurar ubangiji wajen sake farfado da halitta bayan mutuwarta fadin wannan ke da wuya fa amma ta wallahi mai ta'ami sai ubangiji ta Allah karɓi rayuwar sa har tsawon shekara 100 ya mutu a wajen kuma ba a sa sanan daga ba Allah ya tashe shi qala Allah ya ce da shi kam labista menene tsawon lokacin da ka zauna a nan qala sai ce labistu yawman aw ba'd yawm ai na zauna yini ɗaya ne ko ma wani bangare na yini bai kace kake yini ba malamin tafsiri suka ce an karɓi rayuwarsa ne da safe aka tashe shi da yamma to wannan yammacin sai ɗauka na safiyar da aka karɓi rayuwarsa ne don bai sani ba bayan kewayowar shekara 100 ne aka tashe shi da yamma din da aka sai ce labistu yawman ina jin da yini ɗaya ne aw ba'd yawm ko ma wani sashi ne yini bai kai ni ɗaya ba qala ubangiji ta'ala ce da shi bal labista 100 amin ai ka rayu ne a nan gurin ka zauna a nan gurin a mace 100 amin har tsawon shekara 100 fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abincinka da abin shanka lam yatasanna bai canja ba ai lam yataghayyar wato bai canja ba abinda ka dafa na abinci yana nan bai canja ba yana nan da duminka abinda yake na sha shi ma bai fula sai ya lalace ba yana nan yadda yake wanzur ila himarika kuma ka duba jakinka mana ka gani walinaja'alaka ayatan linnas domin mu sanya ka zanto aya ga mutane aya bisa ga yiwuwar tashin kiyama aya bisa ga cewa lallai bayan an mutu Allah zai rayar da mutane liqati yawmin ma'lum ga wani lokaci sananne wani yini sananne a wurin sa wanzur ila al'izami duba kasusuwan jakinka gani kaifa nuyi shizuha yaya zamu dago su daga jikin kasa
ma'ana kowane kashi ya tashi daga cikin kasa ya miƙe ga ƙorangol ɗin jaki ya tashi. An gane ku shi ne nunshi ruha, a wata kira an kaifar nunshi ruha, yaya za mu rayar da su? An fahimta ku? Sun manak suha lahama, sannan mu suturce su da nama. Abinda Ubangiji ta alayyakin nan, aka turo kamar ga iska tana tahowa kawai sai ga kashi wani na hawa wani ƙorangol ɗin jaki ya tsinkama. Daga nan gurin kuma sai nama duk suturce kowane kashi. Daga nan gurin sai jijiyoyi, sai dukkan abin da ya kamata sai fata a karkashi da shi. Kawai ya buga jakin sai na karfi. Falamma ta bayyana la, yayin da ya bayyana gare shi a bisa ga irin wannan sifa, qala sai ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Lalle ina da cikakken sani, doriya akan sani na da cewa Allah mai iko ne akan komai. Nan ma malamai da dama na hadisi na tafsiri cikin sahabbai ko tabi'ai sun ce wanda wannan abin ya faru garin shine Annabi Uzair alaihi salam. وفي كسا تجيود أكنت زامت آية تكرش.
وإذ قال إبراهيم رب علمي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ تُنَادُوكَ عند النبي إبراهيم عليه السلام يتي ربي يا أُبَنْجِدِي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى مُنَامٌ يَدَّكَ كِرَايَةَ دَمُتَتُّوْمَ نَا دون إنجني قال سي الله سيرشي أولم تؤمن كم بكار جاكا إيماني با قال بلى النبي إبراهيم يتي إينا إيماني ولكن ليطمئن قلبي sai dai ina son zuciyata ta ƙara samun nutsuwa ma'ana li yazdadu imanan ma imani wato wannan na nuna ƙaruwar imani da raguwar sa yana wani mataki na imani yake son ya ƙara hawa wani matakin wata matakala ta imani da shine li yatma inna qalbi in da tun yana da ilmul yaqin yanzu kuma yana son ya ga ra'ayul yaqin kenan gani ido ga ainul yaqin a gaban sa abu ya faru ya ganshi an gane ku qala sai Allah ta rike fa khudh arba'atan min at-tayr zai ka dauki nau'ika guda hudu na tsuntsaye kowane irin tsuntsaye da dama lafazin at-tayr asalin sa tsuntsu guda daya amma ana kawo shi kuma ana nufin tsuntsaye da yawa awalam yarau ila at-tayr fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir cewa saffat ya nuna jam'i ne cewa wa yaqbidna ya nuna jam'i ne ba guda daya ba wato dauki guda hudu cikin tsuntsaye fasurhunna ilayka fasurhunna bima'ana amilhunna aw adnihunna kusatar da su zuwa gare ka hikimar kusantar da su zuwa gare ka ka kalle su da siffofin su da khasa'is din su a yanzu kafin ka yanka su kafin ka rarraba naman su sannan kuma daga baya in an dawo musu dare kuma ka sake kallo ka gani shin su din ne wanda ka kalla kafin a katantana su ko kuma an canje wani abu ko an yi mantuwa wata gaba ta je wani wuri ko wani gashi da ke fuffuken dama ya dawo hagu ko na hagu ya koma dama amilhunna ilayka kenan fasurhunna ilayka ko sato da su gare ka bayan ka kare musu kallo to shikenan suka yayyanka su kuma ka har hada namu suka tafuda da zuwa fasurhunna ilayka thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an bayan ta daga ka tafuda namun su da juna nan ga kafar wannan da kan wannan nan ga kafar dama nan nan ga kafar ruwa can nan ga wancan fuke nan ga menene sai ka karkasa su thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a kowane guda daya sai ka dora shi akan dutse ma'ana ka ware nan kashi guda nan kashi guda nan kashi guda thumma da'uhunna sai ka koma daga can gefe guda sai ka kira su ka ce su taso ya atinaka sa'aya za su zo maka da gaggawa an gane ku annabi Ibrahim ya haka kuma hakan ta faru kama soyayyen ka sai gaggarwa ya namun su kuma ya karkasa gida hudu kuma ya koma gefe guda ya kira su duk suka taso suka zo gare shi ne ya atinaka sa'aya fadin Allah ta'ala awalam tu'min shin baka riga ka yi imani ba qala bala walakin liyatma'inna qalbi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace nahnu aula bi shakki min ibrahim
ma'ana mu muka fi cancantar yin shakka sama da Ibrahim. To idan kuka ji wannan hadisi a zahirinsa, ma'ana annabi Ibrahim ya shakka kenan? Annabi Ibrahim bai shakka ba, domin da Allah ya ce awalam tu'min, baka riga ka imani ba? Qala bala, na riga na imani, walakin liyatma'inna qalbi, zuciyata ta kasance lafiya. Da manzo Allah ya ce nahnu aula bi shakka min Ibrahim, malaman sunna suka fassara shi da cewa abin da yake nufi, ma'ana annabi Ibrahim ba shakka yayi ba, ai mu ne muka fi cancantar mu yi shakka sama da shi, to mu ma ba mu yi shakka ba ballanta na shi. Na fata mun fahimta, sai zanto tawadu ne manzon Allah ke bayyanawa don nuna matsayin annabi Ibrahim. Ina fata kuna fahimta, don karbu ne ga wancan hadisin ya rikitar da shi, domin da ka kalli zahirin ayar ka san ba shakka yayi ba, dan da yace bala walakin liyatma'inna qalbi, sai dai dan zuciyarka ta karanta suwa, amma ba wai dan na shakka bane ba. Allah ce wa alam ka sani cewa annallaha azizun hakim, lalle Allah ta'ala aziz ne, wato ainihin magwayi sannan hakimin ko mai hikima. Abinda muka fada ya zama dai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya yafe mana. Dan Allah muna ƙara gargadi ga yan uwa bayan an tashi daga karatu, dan Allah a rinka tafiya a hankali. Duk mai kaunar Allah, duk wanda yake son Allah ya karɓi rayuwarsa akan tafarkin manzon Allah, mai abun hawa su rinka tafiya a hankali. In sun je inda traffic yake, dan Allah su rinka tsayawa har sai an ba su hannu bisa da ka'ida. Haka masu zuwa kiyamul layli, labari ya zo mana cewa mutane suna zuwa da gudu sama da kima, ko wajen zuwa masallaci ko wajen tafiya, su tsorata Allah su kare alfarmar wannan wata mai kima, dan Allah a rinka tafiya a hankali. Allah ya ji kanmu, Allah ya shi mana gafara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, a cikin watan Ramadan an tsara lissa makamanciyar wannan, to amma ban sami sararin lokaci ba wanda zai bani da